Mai saurare barkanmu da wannan lokaci sunana Muslim Muhammad Yusuf a cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Sana'o'i na samun cikas da koma baya a wasu sassan Najeriya sakamakon rashin wutar lantarki. Masu sharhi na ganin da a ce za a samu ingantacciyar wutar lantarkin a Najeriya to lallai fa da ci gaban da za a samu ya wuce misali. A yan kwanakin nan ana yawan kokawa da yadda wutar ta zama mai rashin tabbas da kuma taɓarɓarewa. Lamarin da wasu ke ganin Najeriya ta fi ƙarfin irin wannan kame-kame a fannin lantarki idan aka yi la'akari da sauran ƙasashen Afirka. Masana'o'i da dama sun ce a wannan yanayi musamman na zafi da aka shigo, lamarin ma ƙaruwa yake yi saɓanin baya. Shirin Najeriya a yau ya duba yadda rashin wutar lantarki ke durƙusar da kasuwanci a Najeriya. Abokin aikin mu Salim Umar Ibrahim ya zagaya birnin Kano inda ya jiyo mana ta bakin wasu masana'o'in da suka bayyana yadda rashin wutar ke ta gayyara musu sana'o'i.
Al'amarin ruwan wutar lantarki a jihar Kano abu ne wanda za a ce yake ciwa masu sana'o'i da kuma magidanta tuwo a ƙwarya, musamman a waɗannan kwanaki ko kuma ce a wannan lokaci da ake fama da tsadan mai, man fetur da kuma danginsa. Masu ƙananan sana'o'i musamman suna kokawa ƙwarai da gaske, yayin da wasu daga cikinsu suka rufe sana'o'insu, wasu kuma suke fama suka rage yanayin yadda suke amfani da wuta lantarki, domin ba za su iya kamar yadda suke a baya ba. Wutar lantarkin ba ta isa ba, sannan kuma ba za su iya siyan isasshen man da za su ci gaba da gudanar da al'amuransu ba. A takaice dai za mu iya cewa rashin isasshiyar wutar lantarki da kuma tsadar man fetur da gas ya jawo yana matukar taba kasuwanci a fadin jihar Kano. Mun tattauna da wasu daga cikin 'yan kasuwa waɗanda suke amfani da wuta lantarki ta inji ko kuma ta kamfani, kuma ga abin da suke cewa.
Assalamu alaikum, ni sunana Ahmad, ni na sayar da kankara a nan kasuwa, kuma rashin wuta wallahi yana kashe mana kasuwancin nan namu, kuma gashi kamar ɗaya kafa ɗaya yau dai gashi dai haka muka fito dai wallahi ba kasuwanci haka, sometimes mu haka muke fama. Jiya yanzu ko haka na koma gida wallahi biyar ban samu ba, duk rashin wutan nan da babu. Gaskiya ya kamata dai a duba mana mu dai masu irin wannan kasuwancin nan a kan saukana.
Assalamu alaikum, sunana Abubakar. Mun samu matsalar wutan, rashin wutan NEPA tsawon sati ɗaya zuwa sati biyu, kuma ga yanayin kasuwa da yanzu yanayin rayuwa da ake ciki, kasuwar ba ta tafiya, ko mun kawo kaya ba ma samu riba yadda ya kamata. Don Allah ya kamata a duba mana wannan matsala na rashin wutan nan da muke ciki.
Irin wannan matsala za a iya cewa ta shafi wasu yankuna na birnin tarayya Abuja ma, domin wasu da muka jiyo ra'ayinsu game da yadda suke jin jiki saboda rashin wadatacciyar wutar lantarkin sun shaida mana abin babu daɗi.
Sunana Mazu, ina zaune ne nan Buhari. Gaskiya lamarin wutan nan ya zama wani abu. Number one, ba ma samu wuta, ba ma samu ruwa, kai ruwan sanyi babu. Yanzu ma akan sai kaje kasuwa ko kaje shaguna a ce maka ruwan safi ba naira 50, ba ma pure water ba ma mai sanyi ba, mai zafi sai a ce maka naira 50. Me ya haka? Rashin babu ta borehole ma, kafin ka samu wutan da zaka tada borehole ma matsala ne. So gaskiya gashi nan kuma azumi na nan zuwa, muna kwana a cikin zafi. Gaskiya muna roƙon gwamnati ta duba da ma'aikatan 'yan wuta su duba wannan al'amarin. Gaskiya ba ma jin daɗi, don Allah sai mana agaji da gaggawa su duba mana wutan nan.
Sunana Muhammad Rabiu Abubakar, ni mazaunin garin Abuwari ne a Abuja FCT. Maganan wuta yanzu a Najeriya, kuma dai a ce mu ci a Abuja, musamman a Abuwari area council da nake zaune, inda na fi sani, ba zan iya ba da labarin sauran area council ɗin ba. Muna da damuwa na wuta matuƙa ƙwaran gaske, saboda yanzu wutan ma dai kusan za mu ce dai sunan dai muna da wuta ne, don za a iya kawo, za su iya ba da wutan ka ga minti ɗaya ko kuma kawai ma flashing za a yi. Ga zafi ya damu al'umma, ga bayan Allah da ke sana'a da suke cin abinci da harkar electrician ɗin, to abubuwa dai gaba ɗaya in dai ɓangaren wuta ne gaskiya muna cikin damuwa da matsala. A halin da muke ciki yanzu dai a rayuwa a Najeriya, abubuwa dai sun taɓarɓare mana da yawa, wanda gaskiyar magana addu'a da yace za ta yi mana maganin su, dan shugabannin mu ba za mu ce ba su yi ba, amma abin muna murarsu dai ma ma daga ina ma matsala take a rayuwa. Saboda za ka zauna kai tunani ka kalli alƙillar ƙasar nan yanzu ka ga to wai yanzu ina ƙasar nan ta sa gaba ne, in ka fara tunani sai kan kai kulle ma ka rasa to me mafitan ma. Gaskiya magana wuta muna cikin damuwa, waɗanda ke sana'o'i da wutan nan to al'amari fa ya kai inda yake, ga tsadar rayuwa, ga kuma a hita gurin aikin ba da za a yi shi, saboda ba kowa ne ke da jarin kuma da zai iya cewa yi wani abu wanda ba tare da ita electrician din ba, kamar sayan generator su solar haka wanda za a iya aiki da su, wani karfin shi bai kai mallaki waɗannan din ba, kuma Allah ya kaddara hanyar abincin shi kuma da wutan ne.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaisuwa gare ku ga baki ɗayan ku. Wallahi mu ma a nan makutan lantarki muna wahalan samu wanshi, kuma gashi duk yawancin abubuwan da muke yi yana kawo kuɗi ta hanyar wutar lantarki ne. Kamar ta fannin abubuwan rayuwa, su ruwa, su ma ta lantarki muke samu ruwanmu da damu dinga amfani da shi. Gashi ma inda muke ɗalibai ma ba su irin kabo da makarantar kwana ne, ɗalibai ma irin masu fitowa night prep ɗin nan ba su samu su fitowa saboda ba wuta. Yara suna irin kwanci a waje haka in sai da su kwanta a cikin hostel ɗinsu saboda zafi. Kuma gashi yanzu ma haka da muke magana haka ga jarabawa tana gabatowa nan da sati ɗaya, kuma za a fara azumi. Gashi ba mu samun wuta, isasshen wuta. Wuta in anda akwai wuta abubuwan za su dinga tafiya a hankali, amma gaskiya wallahi gwamnati su taimaka mana dai su canza mana ma'aikatan wutar lantarki, a ƙara mana ma'aikata saboda mu dinga samun wuta isasshiya.
Rayuwar wasu al'ummar birnin tarayya Abuja kenan game da batun ƙarancin wutar lantarki da ke taɓa sana'o'i da al'amuran yau da kullum. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko kuma shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust. Ku ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, ko Buzzsprout, ko Spotify, ko kuma TuneIn Radio. Ana jin shirin Najeriya a yau ta Unity FM a Jos Jihar Plateau da ke mita 93.3, da Freedom Radio a kan mita 99.5 a Jihar Kano, da Nas FM akan mita 89.9 a Yolan Jihar Adamawa, da Badagi Radio a Benin Jihar Neja akan mita 90.1, da Progress Radio a Jihar Gombe akan mita 97.3, da Garkuwa FM a Sokoto kan mita 95.5, da Haɗin Kai FM akan mita 108 a Maiduguri Jihar Borno, da Alfijir Radio akan mita 91.5 a Katsinan Dukku, sai kuma ta shafinmu na internet wato trustradio.com.ng. Madalla, tun ɗazu kun ji yadda jama'a musamman masu kasuwanci ke kokawa game da yadda rashin wutar lantarki ke illa ga kasuwancinsu. Na ji ta bakin wani mai ba da shawara kan lamuran da suka shafi kasuwanci da tattalin arziki game da abin da yake ganin mafita da kuma yadda samun wadataccen wutar lantarkin zai iya haɓaka ci gaba da tattalin arzikin Najeriya.
Suna Dr. Emmanuel Bashayi, mai ba da shawarwari ke ma yan kasuwa da masana'antu. Share wutar lantarki na Najeriya dai wannan ba sabon magana ba ne, ya dade ana batun wutar lantarki da sauransu, amma kwanakin nan dai da suka wuce dai abin ya zama dai inda ya zama, wanda ya sa ko masu aiki a ofis ko masu yin wasu aiki wanda yake bukatar wuta ya shafe su sosai, wanda ya zama dole ne su soma afan da generator ko wasu hanyoyi na samun wuta da za su yi aiki tare da aikinsu. So abin da ya tabbas yana babban kalubale ne wa gare da game da masu aikace-aikace da kuma masana'antu a Najeriya.
Ya za ka bayyana illar rashin wutar lantarki da yake yi ga masu sana'o'i da kuma ci gaban tattalin arziki?
Rashin wuta ya sakamakon shi ne kudaden abubuwa za su karu, ma'ana abin da dama za ka iya siya a kuɗi mai ɗan kasa domin kuɗin aiki da kuɗin wuta ya karu, shi mai yin aikin nan dole ne ya tura wannan karin kuɗin ma shi mai sayan kaya. Misali, inda ma yana da dace kamar yana da wutar lantarki ne kowane lokaci, kila yana iya yin katon na biskit guda ɗaya mu ce naira 12. amma yanzu nan da yake ya zama dole ne ya fanda generator da kudin diesel ya karu da sauran su kagan zai iya kai 15 ko kuma tsan naira 20 ma domin kudin power ya karu.
Da za iya cewa ana samun tsayayyar wutar lantarki a Najeriya, wani irin ci gaba fannin kasuwanci da masu zuba jari zai samu?
Zai taimake masana'antu da yawa domin yawancin lokaci kudin da kake kashewa kana samun ma kanka wutar lantarki yana da yawa, kuma ba kamfanoni da yawa ne za su iya samu su biya wannan su biya wannan kudin su samu su ci gaba da business ba. Misali idan kai business ɗinka yana buƙatar ka sa generator ko ce 100 kVA generator, wannan generator yana iya kai kusan 50,000 ko kusan 100,000. To business guda nawa ne za su iya siyan generator kawai ba kamar maganar sayan mishi mai diesel da sauransu ba, shi generator karan kanshi kawai tukunna. So ka ga kuɗin da ya kamata a sa a cikin jari, a sa a cikin production, an ɗauka an sa a siyan generator. Da ce akwai wutar NEPA wanda za ka iya connecting waya kawai ka samu wuta a wurin aiki, wurin sana'a, ka ga ya rage wannan kudin da za a ɗauka a siya generator ko kuma a ɗauka ana siyan mai kowane lokaci. Kawai za ka biya kudin wutan ne, kudin wutan kuma ba zai yawa sosai kamar kudin su generator da kuma kudin man generator ba. So abin kenan.
A ganinka me yasa wasu kasashen Afirka suka zarce Najeriya wajen samun wadataccen wutar lantarki wanda za a iya cewa wataƙila ba su kai Najeriya fannin ƙarfin tattalin arziki ba ma?
To wani lokacin na gan sai an ya kamata mu duba kishin ƙasa. Wani lokaci domin wani cin zarafin domin shi wani yana ganin in wayan sabuwa sai tafiya shi nashi kasuwan ba zai tafiya inda ya kamata ba. Misali shi ba mu da wuta kowane lokaci, kaga wanda yake da diesel da generator yana kudi, wanda shi da so shi da samu nema karfi kan ma ya sake yi, in ma yana da hanya ma da zai hana ma ba za a samu wutar lantarki ba ya fi so haka domin shi nashi business zai ci gaba. So kaga wani lokaci rashin kishin kasa ma yana iya kawo yana abubuwa, da ba akwai kasashen Afirka wanda ma ba su ma kai Najeriya ba suna da wuta kowane lokaci wanda gwamnati ne take bayarwa, amma ya aka yi shekara da shekaru na Najeriya ya gagara aiki. Wannan sai dai dole ne ka duba ka ganda cewa kila akwai wasu rashin kishin kasa a cikin wannan al'amarin, domin ba haka ba ai ba wai sai an yanka kan mutane kafin a samu wuta ba. A wannan abu ba wai wani abu da is impossible ba, abu ne da yana yiwuwa, amma sai kai mamaki garin ya har yanzu bai yiwu ba. Ana kan labarin ta je sama a dawo kasa a je gefe a dawo nan, kowane lokaci ana kokarin a gan ya tasu ya tashi ya gagara tashi.
To masu saurare, da wannan tsokaci na Mr. Emmanuel muka zo ƙarshen shirin a wannan gaba. A madadin abokan aiki musamman Salim Umar Ibrahim, Muslim Muhammad Yusuf ke muku sallama daga nan Daily Trust.